This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da safiya, da fatan an waye gari lafiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyinna. Fadar shugaban Amurka ta White House ta faɗa wa muryar Amurka cewa ta girgiza da jin rahotannin da ba a tabbatar da su ba daga yammacin duniya, cewa Iran ta kai wa Rasha makamai don amfani da su akan Ukraine ko kuma za ta kai a kwanan nan. Iran ta mai da martani kan waɗannan rahotannin ta hanyar shaidawa muryar Amurka a keɓance cewa ta ƙaurace wa samar da makamai ga ɓangarorin da ke cikin yaƙin da ƙawarta Rasha ta ƙaddamar akan Ukraine. Jaridar Wall Street Journal ta ruwaito a jiya Juma'a cewa wani jami'in Amurka da na Turai da ba a bayyana sunayensu ba sun tabbatar da cewa ƴan kwanakin nan Iran ta ba da makamai masu linzami ga Rasha a ƙarƙashin wani shiri da zai zama na farko na haɓakar ƙawancin soji tsakanin ƙawayen ƙasashen biyu masu adawa da yammaci. Kafafen Bloomberg da Reuters sun wallafa rahotannin a ranar Litinin da kuma ranar 10 ga watan Agusta, suna masu haƙaito su jami'an Turai da ke cewa babu ko tantama kan makaman da Iran ta tura wa Rasha. Wani alƙali a nan Amurka ya amince da ɗage yanke hukunci ga Donald Trump a shari'ar almundanar kuɗi har sai zuwa ranar 26 ga watan Nuwamba, makonni uku bayan da aka kada ƙuri'un ƙarshe na zaɓen shugaban ƙasa. Matakin da alƙalin Yuan M. Merchant ya ɗauka a jiya Juma'a zai baiwa Trump sarari a yayin da yake fuskantar sakamakon samunsa da aikata laifuka da aka yi da kuma gangami yaƙin neman zaɓensa na shugaban ƙasa. A can farko an tsara yanke hukuncin ne a ranar 18 ga wannan watan na Satumba, kimanin makonni 7 kafin ranar zaɓe. Alƙali Merchant ya kuma jinkirta yanke hukunci kan buƙatar lauyoyin Trump na yin watsi da ƙarar bisa dalilin rigar kariya. Trump ya ce yanke masa hukunci kamar yadda aka tsara da farko na iya kasancewa katsalandan ga zaɓe. An kama wani mutum ɗan ƙasar Pakistan a Canada bisa laifin kisa harbin jama'a a wata cibiyar Yahudawa da ke Brooklyn a yayin bikin cika shekara guda da harin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba, wanda ya haifar da sabon rikici a gabas ta tsakiya. Babban lauyan gwamnatin Amurka Merrick Garland ya ce Muhammad Shahzib Khan ya yi yunkurin tafiya daga ƙasar Canada inda yake zaune zuwa birnin New York na Amurka da nufin kashe Yahudawa da dama da sunan ƙungiyar ISIS. To sai dai an kama matashin mai shekaru 20 a ranar 4 ga watan nan na Satumba a lokacin da yake yunkurin tsallakawa Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wata gobara da ta tashi a wani ginin gidajen kwanan ɗalibai a Kenya ta kashe ɗalibai 18 yayin da wasu 27 kuma suke kwance a asibiti tare da wasu yara 70 da ba san inda suke ba, a cewar mataimakin shugaban ƙasar a jiya Juma'a. Shugaba William Ruto ya ayyana kwanaki uku na zaman makoki inda za a sassauto da tutocin ƙasar domin girmamawa ga yaran da suka mutu. Mataimakin shugaban ƙasar Rigathi Gachagua ya ce yara 86 ne kawai aka gani daga cikin yara sama da 150. Ya kuma buƙaci al'ummar yankin da watakila suka baiwa wasansu mafaka da su taimaka su bayyana su. Gachagua ya ce wani ɗalibi ɗaya kuma ya mutu a asibiti, kuma ya zuwa yanzu ɗalibai 37 sun samu saduwa da iyayensu. Ana ci gaba da bincike kan musababin tashin gobarar da ta tashi a daren Alhamis a makarantar firamare ta Hillside Edarasha da ke gundumar Nyeri, kamar yadda kakakin 'yan sanda Raisila Onyango ya bayyana. Kwamishinan gundumar Nyeri Pius Murugu da ma'aikatar ilimi sun ruwaito cewa gidan kwanan ɗalibai da gobarar ta kama na ɗauke da yara maza sama da 150 da ke tsakanin shekaru 10 zuwa 14. Jami'an bincike sun bayyana cewa matuƙa jirgin saman fasinja na ƙasar Brazil da ya hatsari a watan jiya inda ya yi sanadiyar mutuwar dukkan mutane 62 da ke cikinsa sun kasa niyya ƙoƙarin cire ƙanƙara daga cikin jirgin. sun yi takatsantsan wajen kaucewa furta cewa haka ne musabbabin hatsarin, kuma sun jaddada cewa akwai sauran aiki a gaba. Har ila yau rahoton nasu ya karkata ne kan babban hasashe na masana harkokin zirga-zirgar jiragen sama, cewa rashin karfin tashi saman ya faru ne sakamakon daskarewar kankara a fuka-fukan jirgin da kuma gazawar na'urar narke kankara ta jirgin. Rahotannin hasashen yanayi na ranar da hatsarin ya auku sun nuna cewa za a sami daskarewar kankara a yankin da jirgin ya yi hatsari.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Kisan ba mu sai da biredi nan.
Dan dai kan fanda safu ba haka ba, da na ba masu sauraron mu labarin cin burodin waɗansu a nan ofis din.
Kisani ai na sha gogurmaya da biredi kasan nan, kisani.
Ba zan faɗa ba da sai in ce wasu suka tafi studio. Wai suka ce wai dan kar wasu su taba musu biredi. Sai inda ake hangar da ake sa lokacin sanyi, idan mutane sun fito su cire coat ni ina zaune kawai. Sai daga biredi alli. An hanga shi a cikin.
Na gane ko aikin wane ne.
Faɗa masu sauraro wai an hanga biredi ba. Ba haka ba, da na bada labarin amma ba sai kawai ba.
Ni na sani kin san hanga ɗin aiki, kin san kusa da teburi na take, don haka duk mai na gani na sani. Kin san kusa da teburi na take ko?
Ba mu ma yi sallama ba, na san yi na kan ruɗa ne.
Kamshin biredi ne ya ruɗa ki ba, ni ba ne ba, kamshin biredi ne ke ba dai kina so kina kai kasuwa.
Da fata an wayi gari lafiya. To na san yi na ne ya yi abun faɗa, shi ya sa ni har na ma mace da sallama wannan shirin, to an buɗe shi da shi.
Atai?
To na san yi na yau ne mu yau a amurcewa muke. Yau kawayen amarya, inda in ka gani da kunshi.
Gaskiya yau muna cike da shagulgulan biki
yau. Ana ma magana. To zuwa can an ji ba na san yi da karfe 1 na rana a yau din nan. Abokiya aikinmu Binta Suleiman Yero ake ɗaura mata aure da angonta Muhammad Munir Jafaru. Za a yi wannan auren ne a New Quarter kusa da Ado Bayero Royal Homes ke birnin Kano. Kamar yadda muka faɗa za a yi wannan bikin ne da karfe 1 na rana, to Allah ya ba da ikon zuwa, Allah kuma ya ba da zaman lafiya,
to amin,
shekaru masu amfani,
to amin summa amin. Kin ga su o an yi sabon baba kenan,
ai shi ne
ban faɗi suna ba, ni ma dai ban faɗi suna ba, amma dai ya san ko da wa nake.
Aka ce ko duk wanda ya zagi kasuwa ya san da wa yake.
A to
Allah ya ba da zaman lafiya, muna taya ta murna kwarai.
To bari kuma mu isar da sakon gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalai da ƴan uwa da dukkan wato al'ummar jihar Sokoto bisa ga rasuwar Hamshaƙin ɗan kasuwa, ɗan kwangila, kuma ɗan siyasa Alhaji Ibrahim Milguma, wanda Allah ya yi rasuwa a ranar Talatar nan a wani asibiti a birnin tarayya Abuja. Muna roƙon Allah ya gafarta wa Ibrahim Milguma, kuma Allah ya baiwa iyalansa haƙurin jure wannan rashin da mu baki ɗaya.
Amin sama amin, Allah kuma kyautata namu ƙarshen.
Musulmai ku saurari wannan zantuntuka mai ban tausayi, randa zan bar duniya bayan na rasu, mata ta su da hawaye don ta musu, ya'ya na sun yi ta kuka sai suna fadi uban mu ya rasu, baban mu ya rasu, nan da nan sai a sheda maliman ya zo yi min sallah domin ni na gaji, tun da ma ai na adana likafani na, mata ta ita za ta yi min wankan gawa ta yi min sutura bayan ta gama komai sai ka ji kumar maso za a yi sallan gawa, gabanin sallan liman ya tambaya shin akwai wanda ke bin na gabashi, in akwai to ya fito don a biya shi, in kai yake bi to ka fito don ka biya shi, bayan shi sai a ce a daidai ta safu ka fada da ka fada ban tausayi wayo inda ina da murya da rayuwa na ce
zuwa an jima can mun yi babban bako, yau ma mun yi babban kamu, wannan fitaccen
lalle mun yi babban kamu a wanda tsohon jarumi ne a masana'antar fina-finai ta Kano tun da aka fara da shi aka soma tijani asasi, amma ina ganin ɗan yare-yare masu tasowa kamar sun fi sanin sa da dimba disco.
To
wa kwe
wata fitowa ce, wai sai a ce AKA,
yawa ya taɓa wata fitowa ne ta dimba disco, yasa tun sannan sunan ya bi shi a matsayin dan daba,
ya iya wannan ba kadan ba,
wato kwarai da gaske idan aka yi aka yi da kiran jikin sa malaman gari, sannan da irin yanayin fuskar sa, sannan da irin yanayin
ya iya wannan fadin da a turanci ban
gaskiya su juri a wannan sashen da suka yi suna a wato masana'antar fina-fina wasa da ake da shi da gaskiya.
To zuwa an jima can za mu ji hirar murya Amurka da shi, to amma kafin na gurguje kamar yadda muka saba na sanyi na, bari mu miƙa gaisuwa fata alheri da sada zumunci zuwa ga baban gida Mato, wato babawo Mato mai addu'a jihar Katsina, sai mai girma sarkin Fulani mai addu'a Alhaji Abdulkadir Muhammad da Abdullahi Laki Huntuwa, sai Usman Manika mai ruwa Road Huntuwa da Adam Harka ta sawa, sai Yakubu Umaru mai gizawa da Abdul Aziz Dan Gogo mai addu'a, sai Hajiya Magajiya Bello da Mani Tinau da Musa Malam Indu da Lawan Sade Daura, sai Salisu mai shinkafa son da Biniya Mudi malamin makaranta rigan malam da fatar an tashi lafiya.
To Aminu Mami, to Malama Grace, bari kuma mu dan kara jinjina masu sauraron mu musamman irin su dan Asabe mai fata ya wuri da kuma Malam Angu malamin makaranta ya wuri, sai kuma Aliyu Ya'u na bayan UBA a Sokoto a jihar Sokoto, sai kuma Alhaji Haruna Didi wa Tamarsuwa Tarmasuwa da Alhaji Baura Dada Potiskum da Alhaji Adamu Sarkin Sangoro Bajoga da Alhaji Adamu Mai Kifi Tarmasuwa da Alhaji Sarkin Gari Jalo da Gaula da Alhaji Haya Muhammad Wakilin Sangaro Bajoga da Malam Hassan Dalmari na Babban Layi Potiskum da malam mai zanen hula da Yusuf Mai Leda Gololo da Dan Adda Mai da Mati a garin Taranka da Garba Shushaina garin Kwano da Malam Kura da Ayuba a garin Sarkin Noma da Alhaji Bello da ke garin Bindigu da Babayo Sabon Layi Tarmusuwa da Mai Unguwa Salim Mai Kifi Tarmusuwa da Tela Manu Kifi Nera Yawon Mutum Yawon Kutum da Adama Adamasi da wato mai wanke hula Badigo da Alhaji Sele Tela Mai Tire da Tarmusuwa da fatan dukansu za su yi karshen mako lafiya.
Ina maza suke, ina maza suke, ina maza suke, sojojin sarakunan mata, jarumawa mazan fama mazan kwarai iyayen gida, ina ku soji daban gudaɗi, Allah ya sa muku albarka domin kuna kokari. Mata su ba wa maza girma ku daina rai da jarumawa, Allah ya ba su iko su kare ku su biya muku bukata, yayi sarauniya ba ku sarki sarautanki ya zama banza, mata sai ku gane ba ta ba sarauniya ba ku sarki ba, sarauniya ba ku sarki.
To na san yana kamar yadda muka ce yau mun yi babban bako, mun yi babban kamo sabili da aka bar mu gefe domin jin wannan hira da wannan jarumin wasan fina-finai a arewacin Najeriya.
Wa hakika Malam Margaret kamar yadda muka faɗa Tijjani Asafe wato jarumi ne kuma mai shiryawa a masana'antar fina-finai ta Kannywood a Najeriya wanda ya kwashi sama da shekaru 30 a cikin wanda ya kwashe sama da shekaru 30 a cikin wannan sana'a. Wakiliyar mu a Kano Baraka Bashir ta tattauna mana da shi dangane da yadda tafiya ta kasance a cikin waɗannan shekaru 30 a kuma wannan masana'antar.
Wani lokaci na iya yin fuska biyu, na iya yin mugunta, sannan kuma na iya yin barkwanci. Misali gidan Badamasi na iya barkwanci. Misali kuma irin su a duniya irin su waye na iya yari to na iya canja. Na farko dai sunana Tijjani Abdullahi Asase wanda aka haifa dan dago ya yi karatunsa firamare a Gwale Sakandare Gwale amma bai ma gama karatu ba. Ya shiga gurmayar rayuwa sanadiyar haɗuwa ta da Adua Milgidan Dabino na tsindima a cikin masana'antar fim. Yau gashi kuma ana dan damuwa da mu muna dan cewa binci.
Muna batun shekara nawa?
To shekarun da yi ba su wuce 30 ba. Na kai shekara 30 a masana'antar fim.
Shekara 30. To an ga jiya an ga yau. Idan za a kwatanta harkar fim baya da kuma yanzu me ya bambanta?
Harkar fim a baya na farko dai a bangaren maza daban a bangaren mata daban. Idan ana so in taba kowanne bangaren in faɗi magana akai zan iya faɗa. Bangaren mata a da matan mu sun iya kashe kuɗi. Ba su san neman kuɗi ba, na da kawai aikinsa kashe kuɗi, ta gaya za a ji daɗin rayuwa saboda sabuwar rayuwa. Na yanzu kuma sun san darajar neman kuɗi, babu wata yarinya da za ta yi suna yanzu ba ka ji tana ɗan wata sana'a, tana ɗan saye da sayarwa ta samu income ba tare da wai tana tunanin wai ɗa namiji sai ya bata kuɗi ko kuma wani abu. da ita ba ta kudi ba tana iya neman wa kanta kudi kin ga ashe akwai bambanci tsakanin jiya da yau sannan bangaren maza duk mutumin da ya san fina-finan mu na da ya tabbatar da cewa wasu jarumai da ba su na kama suna ba suna iya daukan mace ko a rungumi mace ko kuma a yi kokawa da mace ko kuma a taɓa mace ko a tuba riga ko a yi wani abu ko a da kan gado kamar za a yi kiss da kiss amma yanzu baka isa ba wai ta Bahaushe ce uban kuturu ne kadan a gane ba za ka iya ba irin wannan abin ba zai ba na farko an tsaftace abin gado ma mace da mace ba za ta iya hawa su yi wani abu ba sannan ba za ka iya fesin mace da wani abu sannan ba ka iya riƙe hannun mace ba ko da uwar ka ce ba ta da lafiya to kaga akwai gyara na tarbiyya bambancin da da bambancin yanzu sannan a yanzu kyamarar da ake amfani da ita fim ba irin ta da ba ce sannan sound din ba yanzu ba hoton ba yanzu ba gidan ba yanzu ba komai ba yanzu ba kasuwancin ne kawai ya bambanta tsakanin da da yanzu shine da akwai wani abu da ake siyarwa yanzu kuma duk gaba ɗaya harkar ta koma online dan haka sai wanda Allah yana da abinci yake iya benefitin a cikin masana'antar
kace sai wanda Allah
yayi kenan
idan aka yi
fina-finan
ba a samu riba
komai eh mana ai magana riba ma bata taso ba sai wanda Allah ya zai ci abinci sannan na farko da na ga miki tef ana saida tef idan an saida tef a dan samu incomes ana saida cd in an je cd a dan samu incomes ko dvd ha gane yanzu fa duk wayannan babu idan kana tankawun sulima mu lokacin da muka taso a masana'antar film idan ka nuna film dinka a wafa ka nuna a marhaba ka nuna alale sinima za ka iya mai da shi ko ba ma ka ajiye ka ciri ba kawai wani abin za ka shiga amma yanzu tunda Boko Haram ta shigo babu sinima kwata-kwata sannan yanzu ka je ka gaya mutum ya sa miliyan 1 miliyan 2 miliyan 3 ya je yi fim ya tambaye shi ina zai kai fim babu inda zai kai gidan talabijin ne African Magic Area 24 ka je ka ga nawa ake business din tsakanin kai da su nawa za ka samu nawa ka kashe nawa ne za ka samu sannan idan online ne ba ka da security ka sa film ɗinka a YouTube wani ya je ya ɗauki film ɗinka ya kwafo ya ɗora maka wancan ma ya ɗora maka wannan ya ɗora maka kin ga dan haka sai ki dawo magana ta sai wanda Allah yana da abinci shi yake samu
ya kuke karewa da 'yan dalilin
ai ba maganar sulhuntawa ba ne magana ce yanzu majority saboda matsalolin da ake samu yanzu amma mun daina ma mu'amala tsakanin mu da su yanzu muna siyarwa da marketing and distributors ne misali kamar Salisu Lulu kamar Anas Bata kamar wani something waye Hamza Dogo kamar duk irin wayannan za su zo su sai film ɗinka ne kawai su tafi tunda su suka san 'yan dialogue din su ma suka san su a gane kuma dan abin da za ta gani da wayayi asara kwara gidaranci kawai in ka dan rage a can ka dan rage a nan za ka yi kana yin wani abu ne dan kawai sana'an ka ne
yanzu a kwatanta Hollywood da Bollywood shin ta ina kuke nema a shigo a tallafa muku domin ku cimma kamar yadda 'yan Hollywood suka
yi idan aka yi mana idan da za a yi mana abu kamar namu iya namu ne wanda babu wanda zai samu film din sai abu kuma ba zai iya satuwa ba kamar yanzu Netflix din nan a ce akwai wata manhaja da zaka zo kai abin mai kyau a siya saboda dai yanzu dai a duniya in ka cire yaren turanci ka cire french ka gane ban sani ba ko larabci to amma dai a duniya Hausa sai ka saka ta a cikin sahun abu biyar ko guda goma da zaka lissafa to indai haka indai ko za a yi wannan manhajar a ce za a samu film din Hausa a tantance sai an tantance sai ya kai matsayin da yanzu da ni da ke wani dan boko wani dan gargajiya wani dan kaza zai shiga wannan manhajar i kalli film din da zai burge shi sai da yanzu nan duk mun zama masu kudi ai ai problem din na gaya maka mu masu kudin mu ne na arewa ba sa taimakar masana'antar da komai mu ba su yadda ma sana'a muke ba saboda wasu akwai wasu abubuwa da suke faruwa ne yanzu misali ana yanzu kana zuwa gida neman aure sai ka ji an ce maka mai sana'ar shi sai a ce dan bal ne mai sana'ar shi mawaki ne mai sana'ar shi dan film ne iyayenmu na gargajiya kamar ka ce musu bai da sana'a ne amma yanzu kai ka isa ka ce Ahmad Musa ba shi da sana'a kai ka isa ka ce Naziru bai da sana'a kai ka isa ka ce Rarara bai da sana'a ko zai nemi auren ka sai dai kawai ka kishi dan mawaki ne ko ka kishi dan dan bal ne ha gane amma kai ka san wayannan ba abin da yakka ba idan yar mutane 30 ce ake rikiya za su iya rikewa kuma za su ƴaƴansu za su taso da karatu da kulawa da jin daɗi na rayuwa kamar inda ake ji a kowane gida
inda rabbana
ba wala
idan ka fita kaman ka fita ya kake karewa da jama'ar gari mafi yawa an fi ganin ka a market.
Wato ni babu abinda zan ce da Malalu Dorayi irin su Hassan Gis irin su wannan mutumin masu karin giya su ne suka gano a jikina akwai wani abu daban bayan Bailon ka gane kuma a lokacin da nayi fim din dadin kowa na Arewa 24 akwai wani role da nake ogagoji saboda alakar yara da nake da ita a cikin sabgar abun tun daga nan yara suka fara kaunata amma da yaro in ya ganna guduwa yake baya so na daga ya ganni wani ya fitsari wata mace ta ganni ta fadi wani haka dai ina samun wannan problem din
yana kaji abokin naka
na maza kinji tijani a safi
an yi dogo tafiya
sosai gaskiya sosai
an kosa gogol mai a wannan fanni
to amma fa ba iyaka tattaunawar da muka yi da tijani a safi kenan ba sai masu sauraron mu a biyo mu bashi mako mai zuwa insha Allah za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawar
to Allah ya kara basira Allah ya bada nasara ya kuma sa a gama da jama'a lafiya
to amin summa amin malama Grace yau kam ina ganin ke zake ba masu sauraron mu labari
yau ni da menene ake cewa da tsamara ta na shigo
yau wato da shirin kike zo yau kam
da shiri na shigo dan labari ne ban san wanda zai fada raba fada ba labari ne tsakanin bare-bare da Fulani wato na san yana babbar bare ne ya shiga sata gidan Bufulata ne
ya koyi ya yi kasa saba ku
to shi wannan babbar bare ya shiga sata gidan Bufulata ne na san yana ashe da ya shiga din nan Bufulata ne yana kallon shi ya kyale shi
to
yana kwance ya san da ya ci ya kyale shi da yake ba huta
to
shikenan da barawo yayin rinkurin dauka kaya da yake daidai kan inda shi Bufulata nin ne yake sai motsa dai idan mu ya san cewa akwai mutumin kuma ya gan shi ko kuma ya san da shigowar shi
na'am
ko da yaji Bufulata ne yayi motsi sai ya fice da gudu sai dauki shantin ba ta shi a matsayin sanda ba ya bu Bufulata ne da ya bu barawo da gudu a cikin to shi kuma maimakon tun da barawo ya fita shi ma ya dawo ya ke hakura ya yi ci gudu barawo da gudu ya ci gudu yana ta haki ya yi haki ya gaji ya tsaya ya ce ma barawo ya ce kako ci sa'a ka ci sa'a shanture a hannuna shantun mata na ne ta ce
ina sanda ce
nike ina sanda ce ta kaga na kuskuren
ga wannan haka take malama gari
nike dina na san gina ya kada cewon ashe rubutun nan da yake ba ma mukami bane ke hannun Bufulata ne zai shi kuma juyo
ake
da waya dauka da waka hada an ka hada mu shi kuma sai sake ya fara bin Bufulata ne shi kuma
malama ga
ya ga kyaure
malama ga wannan sashi na biyu kara shi aka yi ke dai ga yadda labari yake aka kara shi kuma na san ko aikin suwa ne babu matsala za mu rama
to Allah ya nuna mana ba ko mai zuwa na ga malama Bajuli da daga mana Hannu Sabili da aka tsere mu jaburki ne yanzu a madadin
Murtala Faruk sanyin na
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.